يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله bayan haka ƴan uwa masu albarka muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin ikonsa da kaddarawansa ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na litinin wanda yake daidai da 24 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ga dukkan alkhairansa dake cikin waɗannan sauran kwanaki da suka rage na wannan wata na Ramadan ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana gafara ya sanya mu daga cikin wanda zai yanta gabarin shiga wuta har abada a kamar yanda aka sani ba mu gushe ba muna cikin wannan aya ta 177 cikin suratul baqara wacce take dauke da bayanai da siffofi na imani wanda yake na hakika ta yanda mutum ba zai taba zamowa mumini na hakika mai cikakken imani ba sai ya hada waɗannan ababe to yau insha Allah za mu tashi ne kan maganan abin da ya shafi cika alkawari bayan jiya mun yi magana kan zakka yana daga cikin ayyuka na imani ta yanda dukkan mumini dole ya zamo mai cire zakka cire zakka wannan rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar saboda haka duk wanda ya imani da Allah na gaskiya ya yadda tashin kiyama gaskiya ce ya yi imani da sauran rukunan imani kuma ya tsaida sallah to dole kuma ya zamo yana ba da zakka sannan kuma dole ya zamo mai cika alkawari duka wannan yana daga cikin imani na hakika da haka ubangiji da ya dauko bayani cikin wannan aya yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum Jazakallahu khairan ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin masu wa'annan sufofi masu imani na hakika na gaskiya. Ubangiji Allah madaukakin sarki da ya dauko bayanai akan imani na hakika bayan jiya mun yi magana kan daga cikin sufofin su shine suna bada zakka, to har ila yau imani ya shafi tsaida alkawari, cika alkawari. Ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa wal mufuna bi ahadihin iza ahadu, daga cikin muminai masu imani na gaskiya Allah yace su ne wal mufuna bi ahadihim, masu cika alkawran su iza ahadu, in suka yi alkawari, alkawari da ke tsakanin su da ubangijin su, alkawura da suke tsakanin su da bayin Allah duka suna cikawa. Fadakala fi zalika huquqan la huququl lahi kulliha, dan haka sai ya zamo ya shiga cikin haka, haƙoƙin Allah gaba ɗaya sun shiga, dole ne ka kiyaye alƙawarinka tsakaninka da Allah. Kai alƙawari za ka bauta wa Allah, kai alƙawari ba za ka masa tarayya ba, to duka wannan alƙawarin dole mutum ya cika, kuma za a tambaye shi akai. Domin me? Domin kasancewan Allah ya lizimta wa bayi wa'innan ababe, kuma suka lizimtu da su, saboda haka ya zamo wajibi a kansu su bada wannan abinda Allah ya lizimta musu, kuma suka ɗauka na bauta masa, kaɗaita shi da bauta da sauran alƙawura. Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, sahabi ɗan sahabi ya ce, kullu ma ahallallahu wa ma harrama wa ma farada fil Qur'an fa huwa ahadun. Abdullahi ɗan Abbas ya ce, duk wani abin da Allah ya halatta, da abin da Allah ya haramta, da abin da Allah ya farlanta a cikin Al-Qur'ani, da abin da ya iyakance, duka wannan alkawari ne ka kiyaye su. Abin da Allah ya halatta ka halalta, alkawari ne kar ka haramta abin da ya halatta. Abin da ya haramta ka haramta, ka hannu ka daina, kar ka halatta. Halattawan ko kin aikatawa kaman karya alkawari ne. Dan haka yace duk abin da Allah ya fallanta a Qur'ani, wannan alkawari ne. To karkar ka manta, wannan yana daga cikin alkawuran da za a tabbaye ka. Fal imanu wal ihsanu bil qawli wal fi'l ahad, saboda ka imani da yin ihsani, kyautata duk wani abin da zaka karanta, zaka faɗa na zikiri, na nasiha, kai tsakani da Allah, kai shi da kyau, duka wannan kyautatawa wajen aiki da abun faɗi, shi ma alkawari ne. Sai da sallah, shi ma alkawari ne. Ba da zakka ahad, shi ma alkawari ne. Duka ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa wa iz akhazna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna jazakallahu khairan. Daga cikin abin da zai nuna ma ababin da muka zana a baya, dukkan alƙawura ne da kai da ubangiji, kuma za a tambaye ka, shine fadin Allah cikin suratul baqara yake cewa wa iz akhazna mithaqa bani isra'il, Allah yace ka tuna lokacin da muka dau alƙawari da ƴaƴan isra'il, annabi yaqub alaihi salam, cewa la ta'buduna illa Allah, muka dau alkawari da banu isra'ila cewa kada ku bauta wa kowa, ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah, ashe kadaita Allah da bauta wannan wani alƙawari ne dake tsakanin bawa da Allah. Dole ya cika kuma za a tambaye shi akai domin innal ahada kana mas'ula. Alƙawari abun tambaya ne. Allah ya ce ka tuna lokacin da muka ɗauki alƙawari da Banu Isra'ila cewa ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah shi kaɗai, ba za ku masa tarayya da kowa da komai ba, ba za ku kira wani ba, la annabi Isa, la annabi Musa, la wata halitta kowace iri ce. Sannan kuma wabil walidaini ihsana, game da iyaye kuma za ku kyautata musu. Yana daga cikin alƙawari da ke tsakanin bawa da Ubangijinsa ya kyautata wa iyayensa, domin Ubangiji ya yi wasiya wa ɗan adam. Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Jazakallahu khairan. Ubangiji Allah yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Ubangijinka yayi umarni, yayi wasiya cewa kar a bauta wa kowa, kar ku bauta ma wani abu sai shi kadansa. Sannan wa bil walidaini ihsana, Allah yace iyaye a kyautata musu, koda girma ya kama su kana dawainiya su yi fitsari su yi bayan gida a goge, karka gaji, karka musu bakar magana, karka musu tsaki. Allah yace daidai da tirkar ka ce musu, wa qul lahumu qawlan karima, in za ka yi magana da su ka musu magana ta karramawa da mutuntawa. Saboda haka haƙƙi ne akan ɗa ya kyautata wa iyayensa. Duk wani abin da ka san za ka yi wa iyayenka na kyautatawa, matuƙar ba saban Allah ba ne abin wannan Ubangiji ya yi umarni da shi. Kuma za a tambayi mutum wannan game da iyayensa, ya kyautata musu ko bai kyautata musu ba. Wannan alƙawari ne tsakaninka da Allah. Wazil qurba wal yatama, hakanan da ƴan uwanka na kusa na jini an yi umarni da ka kyautata musu, suna da haƙƙi cikin ni'ima da falala da Allah ya ma, ka taimake su. Wal yatama, hakanan marayu, in Allah ya baka dukiya ka taimake su, suna da haƙƙi a ciki, wannan haƙƙin su ne. Wal masakin, hakanan da sauran miskinai. Wa qulu linnasi husna, Allah yace kuma ku gaya wa mutane kyakkyawar magana, banda bakar magana, banda magana ta cin mutunci, banda suka da batanci. Duka wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ta mumini ba. Shi mumini laysa bita'an, mumini ba mai suka bane, ba mai batanci bane, ba mai cin mutunci bane, ba mai mummunan harce bane, ba mai magana munana bane. Saboda haka imani ba wai ya tsaya ne kawai ka ce kai mumini ne ko musulmi ba, dole sai ka tsare wa'innan, ka kiyaye harcenka wajen cutar da dukkan musulmai. Kamar yadda annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yake faɗi, al muslim, ko kuma an tambaye shi ayyul muslimina abdal, sannan yace al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi, musulmi na haƙiƙa wanda ya cika musulmi shine wanda musulmai duka suka kubuta daga sharrin harcensa. Ba za ka ji shi yana cin mutuncin wani ba, ko yana batanci ga wani, ko yana zagin wani. Abinda duk zai yi da harcensa ya cutar da wani, an hana shi. Musulmi na gaskiya baya wannan. ‘Yan uwansa musulmai gaba ɗaya sun kubuta, sun aminta daga cutarwan harcensa. Hakanan waliyadihi, musulmi na haƙiƙa shine wanda dukkan musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa, bai taba kayansu, bai sata, bai sara, bai suka, bai zubda jini, bai dukan wani ta hanyar zalunci. Duk wani abin da zai yi da hannunsa bai, bai bakanta wani ko yayi wani rubutu akan wani, ko duk wani abin da zai yi da hannunsa ya cutar da wani. Musulmai duka sun kubuta daga sharrin hannunsa, bai cutar da kowa. To wannan shine musulmi na gaskiya. Sai mu duba mu ga haka muke da yawa da ka samu waɗanda suke cewa su musulmai ne, sai kaga abun ba haka bane. To matukar muna so musuluncin mu ya daidaita, ya inganta, ya miƙe, to dole sai mun kare wannan. La yastaqimu laka islamuk, musuluncin ka ba zai taba daidaita ba sai ka kiyaye waɗannan ababe. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Saboda haka Allah yace kuma wa'atu zakat, sannan suke bada zakka. Allah yace duk mun dauki alƙawari da banu Isra'ila game da wannan, ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salam da ku. Allah yace sannan summa tawallaitun, sai kuka juya baya, kuka yi watsi da waɗannan alƙawura. Illa qalilan minkum, sai kaɗan daga cikin ku. Wa antum mu'ridun, Allah yace kuna bijirewa, abinda ake gaya muku ba shi kuke yi ba. Saboda haka dukkan waɗannan ababe alƙawura ne. To su mu'minai suna cika alƙawura. Yana daga cikin cika alƙawari yaɗa ilimi da bayaninsa, kamar yanda Allah ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab, Ubangiji Allah yace wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab, Allah yace ka tuna lokacin da Ubangiji Allah ya dau kullin alkawari da waɗanda aka ba su littafi, Yahudawa da Kristoci, cewa latubayyinunnahu linnas, lalle lalle ku bayyana wannan abinda aka saukar muku da shi ga mutane. Kar ku ɓoye komai, kar ku canja komai. Wala taktumunahu, kar ku ɓoye shi. Amma waɗannan ahlul kitab Yahudawa da Kristoci, fa nabazuhu wara'a zuhurihim, sai suka yasar da wannan a bayan bayansu, suka yi watsi da shi. Wastarau bihi samanan kalila, suka zaɓi ɗan tamani na duniya ɗan kaɗan. Allah ya ce fa bi'sa ma yashtarun, tirda abinda suka zaɓa, suka bari, suka bar alƙawarin Allah. Saboda wannan aya kata da yake cewa, wannan aya cikinta za mu fahimci misaqun akhadhahu Allahu ala ahli al-ilmi. Wannan aya ba ta tsaya ne kan ahlul kitabi ba kadai, har mu kanmu da malamai alƙawari ne a kansu, su malamai su bayyana abinda Allah ya sanar da su na gaskiya. Faman ta'allama ilman, duk wanda ya koyi wani ilimi, to falyu'allimhu linnas, ya karantar da shi ga mutane. Wa iyyakum wa kitmanul ilm, ku kiyayi boye ilimi, boye gaskiya. Fa inna kitmanul ilm halaka, domin boye ilimi, boye gaskiya halaka ce. Daga Jabir Allah ya kara masa yadda, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gamu da Allah ya mutu, har ya mutu ya gamu da Allah, bai wa Allah shirka da wani abu, bai kiran wani annabi daga cikin annabawan Allah, bai kiran wani mala'ika daga cikin mala'iku kamar yanda malaman tsubbu suke yi a dinga kiran ya jibrilu ko ayi rubutu ayi asa jibrilu mika'ilu ko kuma a dinga kiran wani Allah ko wani ruhani bai yi bai kiran wani annabi daga cikin annabawa kamar yanda kristoci suke yi suke kiran almasihu ko Jesus yayin bukatar su bai kiran wata halitta kamar yanda ƴan Shi'a suke suna kiran Hussein yayin da suke shige damuwa ko kuma yanda sufaye ƴan dariga suke kiran Inyas ko Barhama ko kuma masu kiran Shehu Usman yanda har yau ana zuwa kabarin Shehu Hubbari ana kai ziyara kuma zaka ji suna ya Shehu gani gari ka biya mun bukata ta kaza to annabi yace duk wanda ya gamu da Allah ya mutu bai wa Allah tarayya da kowa da komai annabi sallallahu alaihi wasallam yace dakalal janna zai shiga aljanna wannan alkawari ne na Allah duk wanda ya mutu bai wa Allah tarayya da komai bai yi wa Allah shirka bai hada Allah da wani wajen addu'a wajen ibada wajen neman gudumawa wajen neman dauki ta fiskar addu'a duk damuwa da rintsi da ya shiga duk wata musiba bai kiran kowa sai Allah to annabi yace in ya mutu Allah yace zai shiga aljanna sannan annabi yace wa mallakiyahu yushriku bihi shay'a nan kuma Allah bai ware ba annabi yace duk wanda ya mutu ya gamu da Allah kuma yana mai shirka da wani abu kowani iri ne rasulullah yake kira yana ya rasulullah in ya shiga damuwa to bai da bambanci da mai kiran gunki itace ko wani halitta daban kowaye yake kira ballantana mai kiran barhama ko inyashi ko husaini ko wata halitta annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya gamu da Allah yushriku bihi shay'a yana masa tarayya da wani abu to dakalan nar annabi yace zai shiga wuta Allah ya kiyashe mu wannan hadisi ne da al-Imam Bukhari ya fitar yana daga cikin nau'uka na shirka da ya yado fi kasirin min biladil muslimin a kasashen musulmai da yawa wanda har mu kasan mu nan akwai kamar yanda muka ce har yau har gobe Sakkwato ka je ka gani akwai ubadul qubur masu bautan kabari me masu bautan kabari shine masu ziyartan kabari na wani shehi na Shehu Usman har yau ana ziyarta ana kuma neman tabarruki a wajen ana roƙonsa wanda wannan shirka ce da kuma aqidar cewa annal awliya almauta waliyai da suka riga da suka mutu a aqidar su suna da aqidan cewa wa'annan waliyai yaqduna alhajat suna biyan bukatu shi yasa ake zuwa wajen su ana neman tabarruki wayufarrijuna alkurubat suna da aqidan cewa wa'annan shaihunai suna yaye damuwoyi wallisti'ana saboda haka ana neman taimako da su wallistigasati bihin suke neman gudumawa da su wanda duka wannan nau'i ne na shirka babu bambanci da wanda ke bautan gunki ko mai kiran Jesus ko mai kiran Lata ko Uzza ko mai kiran wata halitta ko wace ce Ubangiji Allah yake cewa a Qur'ani Suratul Ahqaf wa man adallu mimman yad'u min dunillah jazakallah kuma zaka samu masu wannan abun fa ɗan uwanmu ne masu cewa su musulmai ne sai ka rasa a ina aka bar musulunci a ina aka aje Qur'ani kwata kwata abinda alqur'ani yake karantarwa sabanin wannan ne kuma zai ce ma ya yadda da alqur'ani yana alfahari da shi amma kuma abinda qur'anin yake ba abinda yake yi abinda qur'ani ya hana ne Allah yace a qur'ani wa man adallu wa yafi bata mimman yad'u min dunillah irin wanda yake kiran wani tare da Allah wato qur'ani yana nuna babu batacce irin wanda yake kiran wani tare da Allah wanda zai kira wani wali ko wani shehi ko wani annabi ko wani ruhani ko wata halitta ko wani gunki ko ya shiga kungiyan asiri tsafi cultism kome ya zamo yana kiran wani tare da Allah Allah yace babu wani batacce irin wannan wanda yake kiran wani koma bayan Allah man la yastajibu la wanda ba zai amsa masa ba yanzu mai zuwa Sokoto Hubbare yana kiran shehu shehu nan zai amsa masa ba zai amsa masa ba yana jin sa bai jin sa kazalika mai bautan gunki saboda haka yana kiran wanda ba zai amsa masa ba har kiyama ta tsaya wa hum an du'aihin gafilun masu kiran shehun nan masu kiran Husaini masu kiran ba su san ma ana yi ba su wanda ake kira Ubangiji Allah yace innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum ina hankalin mutane yake tafiya Allah yace innal ladzina tad'una min dunillah lalle qur'ani yace wadanda fa kuke kira dinnan koma bayan Allah kuna kiran Allah kuma kuna kiran su Allah yace fa ibadun amsalukum bayi ne fa kaman ku halittu ne na Allah suma to me yasa ba za ku kira wanda yayi su ba iba halittu ne kamar ku Allah yace fad'uhum falyastajibu lakum Allah yace ku kira su su ansa muku in kuntum sadiqin in dai daga sai suke masu kiran shehun nan su kira shehun ya ansa mu ji in daga sai ne ya san suna yi bai sani ba masu kiran gumaka gumakan nan sun san suna yi ba sani ba hasali ma tsandararrun abubuwa ne Allah yace alahun arjulun yamshuna biha Allah madaukakin sarki yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa mushrikai masu shirka wa Allah masu bautan gumaka masu kiran wani Allah cewa shin alahun arjulun yamshuna biha wannan gumakan suna da kafa da suke tafiya da ita da in kun kira su za su zo su ka muku doki ko suna da hannaye da suke damka da ita da za su tsamar da ku su cece ku ko suna da ido da suke gani duka babu ko suna da kunnuwa da suke jin ku Allah yace kace qulid'u shuraka'akum ku je ku kira abokan tarayyan ku nan duka da kuke kiran su tare da Allah kuke wa Allah tarayya da ku da su dukku hadu kuma makirci kar ku sarara mun ku gama da ni saboda haka Ubangiji Allah kadai shi ya cancanci dukkan ibada shi yanje cancanci istigasa da isti'ana duk lokacin da ka shiga halin kakani kai halin rintsi wata musiba ta fado ba wanda ya halatta ka kira sai Allah shi yake da cancanta na yin haka Ubangiji Allah shine yulijul layla fin nahar wa yulijun nahar
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم
Jazakallahu khairan. Ubangiji Allah yace yulijul layla fin nahar. Allah da ya cancanci bauta shike shigar da dare cikin yini. Yanzu muna yini can ya shigo da duhu, ya shigo da dare. Wani lokaci kuma ya shigo da yini din cikin dare. Duk shi yake wannan ya kawo rana ya kawo haske. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ الله شيني يهورس درانا دوتا يسامد درانا دوتا كوان نينا قدانا أما قدانا نسا زوا واني أجلي دا أكا ينكا مسا وانن ديكي دا وانن إيكو يكي دا وانن چن چن تن الله يكي شيني أبنجي جنكو دي چن چن چكو بوتا مسا ديشين دا كوكش غواني حالي nan gudumawa neman taimako kuka shiga halin kakani kai shi za ku kira duk sanda kuka fada musiba shi ya cancanta ku kira kar ku masa tarayya da kowa kar ku kira kowa kamar yanda annabi yace sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'alta fas'alillah annabi rahama da irin falalarsa da darajarsa da matsayinsa bai ce a kira shi ba yace in zaka kira zaka yi addu'a ka roki Allah wa idza sta'anta annabi yace in zaka nemi taimako ka nema a wajen Allah kuma shine abinda kullum muke karanta a sallolin mu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma ya Allah kai kadai muke neman taimakon ka ba za mu bauta ma wani ba ba za mu nemi taimakon wani ba sai kai kadai amma mutun ya gama sallah ya je wajen boka ya gama sallah ya kira wani Allah ina imani ina musulunci to wayannan aya suke nuna mana dole sai mun inganta imanin mu idan mutun ya mutu koda yana sallah yana azumi yana irin wayannan ababe ba to fa yayi hasarar rayuwa domin Allah yana gafaran zunubai duk yanda suka kai da girma da muni in ya cika duniyan nan in ka mutu in Allah ya ga dama zai iya yafewa ko kuma ya ma azaba gurgudan abun duddaren dadewa dai akwai lokacin da zaka shiga aljanna bisa gurgudan imanin ka to amma inda shirka a ciki gaba dai imanin ya rushe tarayya ne kwata kwata Allah baya so dan haka yace inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba saboda haka Allah madaukakin sarki yace wallazina tad'una min duni wadanda kuke kiran nan tare da Allah ko koma bayan Allah ku sani fa ma yamlikuna min kitmir ba sa mallakan kome daidai da digon bayan dabino kallan dabino akwai wani dan digo is in ka duba ka bare dabino cikin kallan ka bare fatan zaka ganshi to daidai da wannan ba sa mallakan komai sannan waɗanda kuke kiran nan in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in kun bauta musu ba sa jin bautanku in kun kiraye su ba sa jin kiranku walau sami'u mastajabu lakum Allah yace ko sun ji ma ba za su ansa muku ba sannan kuma ku sani ranan tashin kiyama yakfuruna bi shirkikum za su kafirce mu wannan tarayyan da kuke musu za su yi bara'a za ku yi tsinuwa da su za su barranta za su kafirce wala yunabbi'uka mislu kabir ba wanda zai baka labari irin kwararre Allah madaukakin sarki masanin komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakala an-nar الإمام بكاري يفتد حديث من زن الله وندك الصادق المصدوق من قسكيا وندك قسكتاوى وند بايا فدن ونعب دسن زوتيا سي أبن دعك مصوحي يتي من ماتا بيواري بدك وند يموتو سي يزمو وهو يدعو من دون الله ندن ينا كرم وتكيشيا تارد الله ينا كرم ملائكة ني ko yana kiran wani annabi ne ko yana kiran wani manzo ne ko yana kiran wani salihin bawa ne ko yana kiran wani waliyi ne ko yana kiran wani aljani ne ko wani ifritu ko wani sheidani ko wata itaciya ko wani dutse ko menene yake kira wanda wannan kishiya ne ga Allah annabi yace dakalan nar zai shiga wuta Allah kiya shi mu saboda haka mu ji tsoron Allah mu inganta imanin mu koma zuwa ga Allah kamar yanda malam mai alari yake fada awwalu ma yajibu alal mukallaf tasihu imani abinda ya wajaba akan dukkan mukallafi baligi na farko shine kai kokari ka inganta imaninka ka tsaftace imaninka daga dukkan wani gauraye na shirka in ba haka ba za ka yi ta aikin banza kai kana ganin kana ibada kana sallah kana kaza sai ranan tashin kiyama kaga duk aikin banza ne Allah ba ruwansa da wannan aiki domin shi Allah baya son shirka duk aikin da aka yi shirka a ciki to baya so ya baci Allah ya ce walaqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qabli Ubangiji Allah yace hakika mun yi wahayi zuwa gare ka mun yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka cewa in ka kuskura kai shirka la yahbadanna amalu duk aikinka dirgin mansa to Allah zai bata shi ka duba ka gani wani aiki ne yafi girma a musulunci kwaloluwa shine jihadi annabi yace wazir wati sanamihi aljihad kololuwan daukaka da zaka samu shine a ce kai shahada kai jihadi to inda zaka je kai jihadin amma babu ikhlasi kai ne don a ce jarimi ne ko don ayaba ba tsantsa don Allah ba kaga kai shirka dan yana daga cikin karaman shirka riya ita duk aikin da ta shiga ta kan ruguza to wannan jihadin da ake ganin kai jihadin ina a wajen Allah ba ruwansa da shi shi yasa farkon wanda za a fara kai su wuta masu ne wanda suka yi shahada zai ce yayi shahada Allah ya ce ƙarya ne yayi ne dan suna saboda bai yi tsantsa don Allah ba wannan yake nuna ma yanda hatta shirka riya take ruguza aiki ballantana kuma kai babban shirka karaman shirka ita ce riya kai wani abu na wanda ake dan Allah kai dan wani Allah ko dan wani ya gani ko dan wani ya yaba duk abin da kai jihadi kai masallaci kai gina dan wani ya gani ya yaba aikin banza sadaka kai haji kaje amma ba dan Allah ba to duk Allah ba ruwansa da wannan Allah yace ana agna shuraka ani shirik ni ne mafi wadatuwan duk wanda ake musu tarayya gabarin tarayya duk wanda ya aikata wani aiki ya mun tarayya da yayi tarayya da ni da wani a cikin wannan aikin da yayi mu Allah ya ce to ni na bashi da wancan shi bai so a masa tarayya da kowa in za ka yi abu kai dan shi kadai kar ka yi dan ka burge wani ko dan wani ya yaba ko dan wani kada ya kushe ka kai don Allah shine Allah zai baka lada saboda haka faltizamul muslim bidinillah mutun ya tsaya ya lizimci addinin Allah musulmi ya tsaya ya bautawa Allah da ikhlasi ya bi shari'ar Allah yanda ya kamata da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka suna daga cikin alƙawura da ka dauka tsakaninka da Allah kuma Allah yace wa aufu bi ahdillah iza ahadtum
bi ahdillah iza ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allaha 'alaykum kafila inna Allaha ya'lamu ma tas'alun
ubangiji Allah yake cewa wa aufu bi ahdillah ku cika alƙawarin Allah dukkan alƙawuran da kuka dauka tsakaninku da Allah ku cika iza ahadtun idan kun yi alƙawari da Allah Allah yace ku cika wala tanqudul ayman kuma kar ku dinga warware rantsuwa ku ce wallahi ta ku yi kaza wallahi tallahi kaza za ku yi kaza ku zo ku yi ko ba za ku yi kaza ba ku zo ku yi ku warware rantsuwa ku warware alƙawari bayan kun karfafa ta da rantsuwa da sunan Allah kun sanya Allah wakili to ku sani inna Allaha ya'lamu ma taf'alu lalle Allah ya san duk abin da kuke aikatawa kuna warware alƙawari ko ba ku warwarewa ya sani kuna cika alƙawari ko ba ku cikawa ya sani saboda haka kamar yanda ubangiji Allah yake umurtan banu Isra'ila wato in an ce banu Isra'il sune ƴaƴan annabi Yaqub bawa na ƙwarai mai da'a wa Allah Allah yana umurtan su da su zamo kaman sa kaman baban su annabi Yaqub wajen bin gaskiya da kuma shiga musulunci da tsada alƙawari Allah ya ce ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati
an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi usi bi'ahdikum wa iyyaya farhabun
ubangiji Allah ya ce ya ku banu Isra'il ya ku zuriyan annabi Yaqub ku tuna ni'imomina da na muku inji Allah a gare ku ku tuna irin ni'imomi da na muku daban-daban Allah ya ce wa aufu bi ahadi ku cika alƙawarina da kuka ɗauka ufi bi ahadikum Allah ya ce sai in cika muku alƙawarinku wa iyyaya farhabun Allah ya ce ni kadai za ku ji tsoro wa aminu bima anzalt Allah yace ku yi imani da abinda na saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi wannan abinda na saukar din wa manzan Allah alqur'ani littafi ne musaddiqan lima ma'akum da yake gaskata abinda yake tare da ku na at-taura da linjila wala takunu awwala kafirin bi ku banu isra'ila kar ku zamo farkon masu kafircewa game da shi tunda an ba ku at-taura an ba ku linjila kuma dukkan su sun zo da bayani na zuwan wannan manzo da kuma cewa ai imani da shi ku yafi kamata ku runguma ku yi imani da shi Allah ya ce wala tashtaru bi ayati samanan kadila kar ku musanya ayoyi na da dan wani tamani dan kadan na duniya wa iyya ya fattaqun ubangiji Allah yace ni kadai za ku ji tsoro ku kiyaye ni wannan kenan game da abin da ya shafi cika alƙawura da muke da yake tsakanin bayi da Allah wajibi ne mu cika alƙawuran da ke tsakanin mu da Allah sannan kuma abin da ya shafi alƙawuran da ke tsakanin mu da mutane ƴan uwan mu bayin Allah shi ma abu ne da yake wajibi ne mu cika kuma za a tambaye mu akai kuma shi mai imani na gaskiya yana cika alƙawarinsa da yake tsakaninsa da mutane yana cikawa kamar yanda ubangiji Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu aufu bil uqud
بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مسلمين
Ubangiji Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. Abdullahi dan Abbas yace duk inda kaji irin wannan an ce ya ku waɗanda suka yi imani, yace ka bada aran kunnanka zuwa ga wannan, lalle alkhairi ne za a kira ka zuwa gare shi, ko kuma sharri ne za a kwabe ka gabarinsa. To Allah yayi kira yace ya ku waɗanda suka yi imani na gaskiya, suka yi gaskata Allah, suka yadda tashin kiyama gaskiya ne, suka yi imani da rukunnan imanin nan gaba daya. Allah yace to aufu bil uqud, Allah yace ku cika alƙawura. Malaman tafsiri suka ce al uqud din nan shine al uhud, ku cika alƙawura. Fala takdiru, kar ku dinga yaudara, kar ku dinga yaudara a wajen alƙawura, ku yi alƙawari ku saba. Wannan alama ce ta munafukai. Ayatul munafiki salasa, annabi ya ce alamun munafiki uku ne: iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tu'mina khana. Annabi ya ce alamun munafiki uku ne: idan yayi magana zai yi ƙarya, in ka ga mutum yana da ƙarya a maganarsa to yana da alama ta munafiki. Kar ka zamo kana da sifa na munafukai. Sannan idan yayi alƙawari zai saba, saba alƙawari yana daga cikin sifofi na munafukai, yana daga cikin ayoyi, alamomi da ake gane munafukai. Sukan yi alƙawari na ƙarya su saba. Sannan na uku: iza tumina kana, in aka amince masa sai ha'inci, in aka bashi amana sai ya ci. To wannan duka alamomi ne na munafiki. Allah ya ce aufu bil uqudi, ku cika alƙawura, ku cika alƙawura, kar ku yi yaudara, kar ku karya alƙawari. Sannan Allah ya dada tsanantawa ya ce wallazina yanquduna adallahi, ubangiji Allah yake cewa wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi. Allah yace waɗanda suke warware alƙawarin Allah bayan kulla shi, kuma suke yanke abinda Allah ya umarni da asadar da shi, wa yufsiduna fil ard, suke fasadi a ban ƙasa, suke karya alƙawari a ban ƙasa, suke cin amana, suke yaudara, duk wannan fasadi ne. Allah yace to ulaika lahumul la'ana, alqur'ani Allah yace wa'annan akwai tsinuwa a kansu, wa lahum su'ud dar, kuma suna da mummunan gida a lahira. Allah ya kiyashe mu. Saboda haka lalle ne musulmai mu dawo mu bi karantarwan addinin mu. Yau in ka dubi yanda da yawa daga cikin wasu masu da'awan musulunci sai ka ga kaman musuluncin daban su daban, ba abinda musuluncin yace ai ake yi ba, ba karantarwan Qur'anin ake bi ba, amma mutum zai ce ma shi musulmi ne. Saboda haka mu yi kokari mu bi dokokin Allah, mu bi abinda Allah ya shar'anta mana, mu zamo masu cika alƙawari. Imaninmu ba zai taba daidaita ba, kamar yanda Allah ya faɗa a farkon ayat laysal birra, har sai mun zamo mun kiyaye wa'annan ababe, mun zamo masu cika alƙawari. Ad-Dahhak, shahararren mazanin tafsirin nan daga cikin magabata, da ya zo wajen wa aufu bil ahad bil uqud, ya ce shi uqud ɗin nan shi ne ma ahallallahu wa ma harrama. Allah yace ku cika alkawari aina duk abinda Allah ya halatta ku halatta, wa ma harrama duk abinda Allah ya haramta ku haramta, ku daina ku nisanta. Wa ma akazallahu min almisak, sannan da duk abinda Allah ya dau alkawari da shi alaman aqarrabil iman bin nabi sallallahu alaihi wasallam, ga duk wanda ya tabbatar da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tabbatar da imani da alqur'ani na ya cika game da abinda Allah madaukakin sarki ya dau alkawari akai, na farillai ya aikata, na halal ya halatta, kar ya haramta halal, na haram ya haranta ya nisanta, kar ya halatta. Fa aqdu zawaj ahad, saboda haka kulla aure alkawari ne, a cika alkawarin aure. Wa tarbiyatul aulad ahad, tarbiyan yara alkawari ne, za a tambaye ka game da tarbiyan ƴaƴanka, kamar yanda annabi ya ce kullukum ra'in, dukkan ku makiyaya ne, masu kiwo ne, za a tambaye ku akan kiwon ku. Ƴaƴanka za a tambaye ka alkawari, kai za a tambaye ka ka kiyaye ko baki kiyaye ba. Dan haka Ubangiji Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jazakallahu khairan. Ubangiji Allah madaukakin sarki yace ya ku waɗanda suka yi imani, ku tsare kawunanku, ku tsare iyalanku daga wata irin wuta wanda wannan wuta makamashinta sune mutane da duwatsu. Allah yace to ku tsare kanku, kenan ba wai ka tsare kanka kadai ka ce kai shikenan, tunda kai ka kiyaye danka ko yaya, ƴaƴanka iyalanka ko oho, to dole su ma ka kare su game da abinda zai jefa su a wuta, zai kai su halaka. Wannan alkawari ne, kuma za a tambaye ka game da wannan kiwo da aka baka, da alkawari da kai zaka kiyaye. Wal huququl lati iltazama al abd, duk wani haƙƙi da bawa ya lizimtu da shi ko ya lizimta wa kansa ya cika, kamar wanda ya rantsuwa zai yi abu, to alkawari ne ya yi abun, ko ya yi bakance, ya yi alwashin zai yi wani abu, to ya cika. Kamar yanda Allah yake cewa allazina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-misak, hakanan Allah ya ce wala takrabu malal yatim, karshe Ubangiji Allah yace ku cika alkawari, ku cika alkawari. Innal ahada, Allah yace dukkan wata alkawari, kun ga aka sa mata alifun da lamun ma'rifa, alce al-istigraqiya, dukkan wani alkawari kana mas'ula, ya kasance abun tambaya ne, za a tambaye ka akai. Saboda haka ƴan uwa, mu yi kokari mu zama masu cika alkawari, alkawarin da ke tsakaninmu da Ubangijinmu, da muka yi na za mu bauta masa, ba za mu masa tarayya da kowa da komai ba. Alkawari da muka yi na bin dokokinsa mu kiyaye, alkawari da ke tsakaninmu da bayin Allah mutane mu kiyaye. Atimul wafa bi kulli ahadin iltazamtum bihi, duk wani abin da kuka aza wa kanku na alkawari za ku yi, to ku cika. Innal ahada yas'alu Allahu anhu sahibahu yawmal qiyama, domin shi alkawari Allah zai tambayi mutum akai game da shi ranan tashin kiyama fa yusibuhu idza atamma idan mutun ya cika Allah ya bashi lada ya kuma wa wafahu wa yuaqibahu kuma Allah zai wa mutun ukuba idan bai cika alkawarin da yi ba saboda haka cika alkawari abu ne wanda yake wajibi kuma imani na hakika mu sani bai taba cika sai har mutun ya zama mai wafa'i mai cika alkawari kuma dan Allah dan yaddan Allah kake cikawa ba dan tsoran wata doka ba ko wani zargi ko wata hukuma yasa ka cika in kai dan haka ba lada sai kai dan Allah faman awfa khawfan min ihanatin duk wanda ya cika alkawari yayi wafa'i dan jin tsoran wata musiba ko walakanci ko wani azaba ko wata doka da za ta hau kansa yasa yayi ba dan Allah ba to wannan bai da ladan cikawa amma wanda yayi don Allah Allah zai bashi lada na cika wannan alkawari kuma kan mu manta abu na karshe dukkan zaman lafiya ya ta'allaka ne game da cika alkawari yau abubuwa da suke faruwa na fitintunu da rikice-rikice da tashin hankali da rashin zaman lafiya tsakanin ma'aurata tsakanin ma'aikata tsakanin masu mu'amala tsakanin aboki da aboki duka in ka bibiya zaka samu rashin cika alkawari yake haifar da su saboda haka al'umma ba za ta zauna cikin aminci ta samu lafiya ba sai ta zama mai cika alkawari Allah madaukakin sarki ya datar da mu kasancewar lokaci yayi a nan gaban za mu tsaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ga dukkan alkhairansa ya mana gafaran zunuban mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce bata bata ce ya ba mu ikon guje musu Allah madaukakin sarki ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi masu bukatu duka Allah ya sani Allah ka biya ma kowa bukatun sa na alkhairi masu matsaloli ya Allah ka yaye musu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya masu dukkan bukata na alkhairi Allah ka biya musu Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min da'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya wal akhirah wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma afqaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man aadana wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallid alayna man la yarhamuna Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ربنا توفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.